الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تعتبت بأن الله تبارك وتعالى بكون دينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a 21 ga watan Jumada al-Ula shekara ta 2433 bayan hijiranmu zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 13 ga watan Hudu shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih kafin darasi na yau ba dai fi idan da ƴan tambayoyi suna iya gabata na'am wai kuma ya ce ya ji su da yawa akan fada cewa za a shigar da wasu bayi waɗanda suka siffanta da aiki kala kaza aljanna kuma za su dawwama a cikinta shin akwai wanda bai dawwama aljanna aljanna da wuta gidaje ne guda biyu ita aljanna inda suka sha bamban tsakaninta da wuta duk wanda ya shiga aljanna to har abadan abada ba za a fitar da shi ba kamar yadda nassi ne na alqur'ani ubangiji ta'ala ya ce la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin yan aljanna wata wahala ba ta shafar su a gidan aljanna ubangiji ta'ala ya ce kuma su ba abun fitarwa bane daga aljanna har abadan abada amma ita wuta mutum yakan iya shiga sannan kuma a ƙarshe ya huta idan an samu imani tare da shi ko mun kankantar shi idan babu tauhidi daidai da nauyin ƙwayar komayya to wannan makomar shi ita ce wuta kuma zai dawwama a cikinta don haka kamar yanda hadisi ne sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ƴan aljanna sun shiga aljanna ƴan wuta sun shiga wuta ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya sanya a zo da mutuwa a tsida ta tsakanin wuta da aljanna a bisa sifa ta rago ubangiji ta'ala sai ya faɗa ga 'yan aljanna ku leƙo ku gani shin ko kun san wannan abu 'yan aljanna su ɗago wuya su leƙo sai su ce ya ubangijinmu wannan ai mutuwa ce wadda ta ɗauke mu a rayuwarmu ta duniya mun san ta ƙwarai sannan 'yan wuta su ma sai a ce su leƙo su gani a ce da su ko kun san wannan su ce ƙwarai ai mutuwa ce wadda ta ɗauki rayuwarmu a duniya ubangiji ta'ala ya ce to tsaya ku gani a kada ta a yanka ta a ce ku 'yan aljanna za ku dawwama dawwama dindindin babu mutuwa kuma ba magana fita daga aljanna haka kuma 'yan wuta za ku dawwama dawwama wadda take dindindin a cikin wuta ba magana fita wannan kenan wanda Allah ya kaddara musu dawwama a cikin wuta waɗanda ba su da tauhidi ko mun kankantar shi amma duk wanda yake da tauhidi ko mun kankantar shi shine manzon Allah ya sanya mana misali ya ce daidai da nauyin ƙwayar komayya ko kuma ka ce daidai da nauyin ƙwayar gadagi idan mutum yana da shi to ba zai dawwama a wuta ko da ya yi tsawon zama a cikinta kamar yadda ya gabata a cikin wannan darasinmu na Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa idan 'yan aljanna sun shiga aljanna 'yan wuta sun shiga wuta ubangiji ta'ala sai ya faɗa ga mala'ikunsa ku je ku leƙa ku bincika duk wanda kuka samu imani daidai da nauyin kwayar kumayya Ubangiji Ta'ala yace ku fito da shi. Wannan Allah yace za a fito da su sun kone sun yi kurmus tamkar gawayi. Sai a jefa su cikin kurama ta rayuwa, gangan jikin su sai ya tuho kamar yanda kwayar ciyawa take fitowa wadda take gefin kurama. Wannan Allah yake tambayar sahabbai yake cewa yaya kuka ga kwayar ciyawa da take fitowa a gefin zarmu? Ma'ana ta sha ruwa ta koshi ta yi kyau, haka jikin su zai yi kyau a kai su aljanna. To dan haka kasancewar ita aljanna duk wanda ya shiga ba maganar fita, amma ita wuta wanda yake da tauhidi ba zai dago ba koda yayi tsawon zama a cikin ta. An gane nan ne suka samu bambanci. Tahiyyatul masjid ka zauna ko kuma zama za ka yi. Wani misali ya yi sallar asuba a wajen masallaci. A wajen masallaci ka yi ko? Ba ka yi ba kuma raka'atul fajr? To kuma sai ya shiga cikin masallaci. Yana buƙatar yin raka'atul fajr domin ta kuce masa kafin sallar asuba. Shin ita zai yi ko kuma tahiyyatul masjid zai yi? Raka'atul fajr za ka yi ta tsaya maka matsayin tahiyyatul masjid, saboda shi daman abinda ba a bukata ka shiga masallaci da nihin zama ka zauna ba tare da kayi sallah ba. An gane ku? Misali yanzu ka zo masallaci lokacin azhar, ga ar-rawatib nafila wadda ake yi kafin azhar, to a wannan lokaci ba za ka shagala da tahiyyatul masjid. Wannan ar-ratiba ita za ka yi ta tsaya maka matsayin wato tahiyyatul masjid raka'a hudu da ake yi. Haka ka zo masallaci kafin sallar asuba ba ka yi raka'atul fajr ba, wannan raka'atul fajr idan ka yi ta tsaya maka matsayin tahiyyatul masjid, shi daman abinda ba a bukata mutum ya shiga masallaci da nihin zama ya zauna ba tare da yayi sallah ba. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi na Abu Qatada Allah ya karama sa yadda yake cewa idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atay. Idan ɗayan ku ya shiga masallaci, manzo Allah yace kar ya zauna. An gane ku? A wannan gaba malamai suka ce ashe mutumin da ya shiga masallaci ba da nihin zama ba, ba maganar tahiyyatul masjid akan sa, kamar ka shiga ka dauko wani abu ka fito, ko kuma kofa ce daga nan kana iya shiga ka fita nan, ma'ana cikin masallaci, to ba maganar tahiyyatul masjid. Amma duk wanda ya shiga da nihin zama, to wannan na kan shi idan yana da arwalla bai ya halatta ya zauna ba tare da yayi tahiyyatul masjid. A sanadiyar zama in ka manta, to baya nuna cewa ta kuce, idan ka tuna sai ka tashi kai, in yaso kuma ka ci gaba da zama. Ko bayan la'asar ne ko bayan asuba ne, domin wannan suna daga cikin zawatul asuba. Sababin yin ta shine shiga masallaci nafila wadda ba ta da sababi, ita ce baya halatta ka yi ta bayan la'asar ko bayan asuba, domin hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la salata ba'da subhi hatta taghrub ash-shams wa la salata ba'da al-'asr hatta taghrub ash-shams. Nafila marar didi ita ce baya halatta mutum ya yi ta bayan la'asar sai rana ta fada, haka bayan asuba sai rana ta hudu. Amma duk wanda take da sababi to ba ta cikin wannan hali. Irin su tahiyyatul masjid, irin su raka'atul tawaf, wanda in ka gama tawafi ke wayo bakwai za ka yi raka'a biyu a gindin makamu Ibrahim, haka irin su sujada ta karatun alqur'ani, irin su salatul istikhara, irin su misali ramuwar sallah da sauransu, dukan su wannan ba sa cikin hali. Na fahimci cewa
wannan cikin tsari da ko shi dan san da kasuwar da sai ku fara da kuma su je da mu da kai sai ku bayyana karatu da ku.
Wani sadi azhar ta kuce maka ko la'asar sai da rana ta fada, idan zaka rama karatu zaka yi a goye ko kuma a bayyane zaka yi shi. Akasin haka magariba ko isha an gane ko suka kuce maka ko asuba sai da gari ya waye, shin idan zaka yi karatu a goye zaka yi ko a bayyane zaka yi? Ka'ida anan sallah a yanda ta kuce maka haka zaka rama ta. An gane ko? Sannan da ake bayyana karatu idan zaka rama ta a cikin yini dole zaka bayyanar da karatu. Haka sallar da ake boye karatu a cikin ta, misali azhar ko la'asar ko a cikin dare zaka rama ta, haka zaka yi zaka boye karatu. Sallah a yanda ta kuce maka haka zaka rama ta. Kamar yanda ka'ida ce sallah ta zaman gida in zaka rama ta, idan ta kuce maka a halin zaman gida in zaka rama ta a cikin halin bulaguro ba zaka yi kasarun ta ba, haka zaka yi ta hudunta. Sallah ta halin bulaguro ta kasaru idan ta kuce maka sai da ka zo gida, in zaka rama ta biyun ta zaka yi, domin lokacin da ta hau kanka tana matsayin raka'a biyu ce ba hudu ba.
Na idan mutum yana tafiya kuma yana kan
yana mi
yana kan ya tsashi,
na
aka ce kuma zai ke kanin ya tsaye ko kuma dai zai ke kallaka
wani misali lokacin da kake tahiya kana kada yatsarka manuniya ta hannun dama, shin yatsar zaka kalla ko kuma gabanka zaka kalla? Misali inda kake azabo shi ban san wani dalili ba wanda ya ce yatsar zaka kalla, kina sai mu koma asali shine wurin da zaka yi sujada nan ake bukatar mutum ya kalla. An gane ko? Kamar yadda malamai suka fassara fadar Allah subhanahu wa ta'ala, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خاشعون sune wadanda suke kallon wato inda zasu azabushin su a cikin sallah, tare da cewa kar mu manta dadin fa'ida. Malaman malikiya suka ce gabanka kawai zaka kalla ba maganar ka sadda kai. Menene hujjar ku? Suka ce Ubangiji ta'ala yace wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu li alla yakuna lin-nasi alaykum hujja. Allah ko? Suka ce idan aka ce wannan da yake wallu wujuhakum, idan aka ce almuwajaha shine ka fuskanci abu haka ka kalle shi da fuskarka, illa kasancewar dalilai sun inganta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya kabbara sallah yana kallon inda zai dora gushin sa, ne yake yadda dibin sa haka yake bukata. Dan haka ba mu san wani dalili wanda yake dan yatsar zaka kalla. Kenan in an samu dalili kuma in ya inganta zai iya zama hujja. Sallah, karatun sallah, wai mace za ta iya bayyana karatu a cikin sallah kamar yadda namiji yake bayyanawa? Kwarai da gaske ba bambanci. Duk abinda aka shar'anta ma namiji a cikin sallah haka aka shar'anta ma mace, sai abinda dalili ya keɓance maza ban da mata. An gane ko? Yanda namiji yake bayyanar da karatu haka mace za ta bayyana.
Na suke cewa kaman mutum zai kai zai yi sujada, in ya yi sujada ne zai ce Allahu akbar ko kuma dai kafin ya yi sujada?
Wai misali lokacin da ka dago daga ruku'u za ka je sujada, a lokacin nan za ka ce Allahu akbar ko kuma sai ka kai goshinka ƙasa za ka ce Allahu akbar? Ko misali idan ka dago daga sujada ta farko in za ka koma ta biyu, lokacin da zaka koma zaka ce Allahu akbar ko kuma sai ka kai goshin ƙasa zaka ce Allahu akbar? Anan abin da yake sunna tabbatacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk lokacin da zaka aikata wani aiki daga cikin ayyuka na sallah a lokacin da zaka yi kabbara ba sai ka gama aikin ba zaka ce Allahu akbar. Misali yanzu lokacin da ka dago daga ruku'u, lokacin da ka surmiya zaka je sujada, a lokacin nan zaka ce Allahu akbar ba sai ka kai goshinka ƙasa ba zaka ce Allahu akbar. Lokacin da kai nihin dagowa daga sujada zaka ce Allahu akbar ba sai ka dago ka zauna ba zaka ce Allahu akbar. Haka zaka kiyasta a sauran wannan wuri dai ne tak aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci na gabatar da aiki kafin yin kabbara, shine lokacin da zai yi, duk da cewa ba kabbara bace ba, ma'ana wajen daga hannu ne. An gane ko? A farkon sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci sai ya ce Allahu Akbar sannan sai ya daga hannunsa, wani lokacin yana cewa Allahu Akbar yana daga hannunsa tare, wani lokacin kuma sai ya daga hannun ya gama sannan ya ce Allahu Akbar. To wannan mahalli shine mahalli daya daya, amma duk wata kabbara ta sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin shi lokacin da zai fara aikin ba sai ya gama aikin ba. Na'am, yake cewa sallami na'am na'am wai misali sallah biyu suka kuce maka azhar da al'asr kuma zaka jiro su da zaka yi azhar ka ta da ikama ka gama sallah, lokacin da zaka ramu da asirkin ita ma dole sai ka ta da mata ikama kwarai da gaske, sunna ne ga kowace sallah ta da ikama. Na'am, yake cewa wai kasancewar mace idan ba ta bayyana ba sujada za ta yi ko ba za ta yi ba, kwarai sujada za ta yi kamar yadda aka sunnanta ma namiji, an gane ko? Amma malaman da suka tafi akan cewa bayyana karatu da koyi karatu sunna ce mai karfi daga cikin sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda in aka bari dole sai an yi sujada kabli ko ba'di, wanda kenan in boyewa aka yi a mahallin da ake bayyanawa ni za a yi kenan za a yi sujada kabli domin ragi ne aka yi, a inda ake boyewa idan ka bayyana kuma za ka yi sujada ba'di domin ƙari ne aka yi. To wannan ba bambanci tsakanin namiji da mace, duk da cewa akwai waɗanda suke cewa in ta bayyana karatu ta kyautata, in bata bayyana ba kuma ba laifi ba ta yi, dole sai an zo da dalilin da ya nuna cewa ba laifi ba ta yi. Babu, ni dai ban san ba wani dalili wanda ya bambanta tsakanin mace da namiji a wajen wato bayyana karatu ko boye shi a cikin sallah. Kwarai. Kuma dadin fa'ida anan da ake cewa muryar mace al'aura ce, wannan babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace muryar mace al'aura ce. Iya abinda Allah ya haramta ma mace shine kashe murya domin wani ya ji dadin zancen ta shine haramu, kamar yadda Allah ya haramta ma matan mu'minai gabaɗaya wanda farkon su sune matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma bi takaita ba ba su ya hada duk wata mu'mina har zuwa kiyama, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce fala takhabana bil qawli fayaquma allazi fi qalbihi marad, Ubangiji ta'ala ya ce ku matan mu'minai kar ku kashe murya dan kada wanda a cutar shahawa ke cikin zuciyar shi yayi kwadan alfasha da ku, shine kadai anan aka haramta ma mace, amma ba a magana cewa muryar mace al'aura ce, wannan babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka. To kai wannan kenan tambaya ce na mutumin da shin da mantuwa ne ya barta ko barci ne ya dauke shi ko kuma da gangan ne, kenan wannan wata tambaya ce ta daban. Kenan tambayar da take shin mutumin da a wani lokaci ne mutum yakan iya rama sallah, fada ta jumhurin malamai mutumin da bacci ya dauke shi ko kuma ya manta ko kuma yayi sakaki har lokacin ta ya fita da gangan suka ce zai rama sallah, an ce mai bacci da mai mantuwa su rama, kenan wanda ya bari da gangan minbari auda, amma tare da cewa magabatan kwarai akwai irin su Ibn Hazm al-Zahiri, irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, irin su Al-Imam Shawkani da sauransu sun tafi akan cewa mutumin da ya bar sallah da gangan kawai dan kasala da kiyuya ba mantuwa ba bacci ba har lokacin ta ya fita, to ba maganar ramuwa, sai dai ya kyautata tuba ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Menene hujjar ku suka ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya takaita mana nau'i biyu sune za su iya rama sallah, mutumin da ke bacci lokacin sallah ya zo ya fita bai farka ba, haka mutumin da ya shagala da wani abu ya manta sai da lokaci ya wuce, to wannan su ne manzon Allah ya ce za su iya rama sallah. Kamar yanda yake cewa man nama anis salati aw nasiyaha falyusalliha idza dhakaraha fa inna Allah ta'ala yaqulu aqimis salata bi dhikri.
Na'am,
gane ku. To amma jumhurun malamai daga cikin su al-a'immatul arba'a, al-Imam Malik, al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad, al-Imam Abu Hanifa da sauran magabata sun tafi duk mutumin da ya bar sallah da gangan ma'ana haka kawai saka ke har lokacin ta ya fita, suka ce zai rama. Saboda wannan suka ce min babu aula ne, kene shi min babu aula wanda gaya bacci ne ya dauke shi da wannan, illa kasancewar waccan magana tana da karfin gaske na cewa iya abin da yake kan shi tuba ne, domin me yasa sallah Allah ya kayyade masa tana da farko tana da ƙarshe. To ga yan farkon lokacin ta manzon Allah ya nuna mana, kuma ga yan karshen ta kaki kenan, kuma sai bayan lokacin ta ya fita kenan a mikaki. Lalle wannan magana tana da karfin gaske, mai son karin bayani yana iya koma cikin Nailul Awqar na Imam Shawkani, kwarai ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala. Lalle kuma wannan fada tana da karfin gaske na cewa ya kyautata tuba ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, saboda kasancewar waɗannan nau'i biyu su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya takaita mana ramuwar sallah a kansu. Assalamu
alaikum. Ana ai jamhurin mun da kaman kiyasi ne suka yi.
A'a, ban kiyasi bane ba su kai. Banda wannan akwai dalilai irin su fadainullahi a haqqu an yuqba da sauransu, hadisi ne sahihi da sauran maganganu. Mas'ala ce wadda kware a nan kasancewar mafhumul mukalafa ne, kasancewar yanzu gaya wanda ya manta an ce ya rama sallah, da wanda barci ya dauke shi an ce ya rama sallah, to ina ga wanda ya bari shi da gangan? Wanda fa shi mantuwa ne fa, ba saki bane goyi fa. Wanda ya manta ma an ce ya rama, wanda bacci ya dauke shi an ce ya rama, to ina ga wanda ya bari da gangan? Kenan kamar misali irin na a tauna tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro, wanda aka ce gaya shi ba ma wani laifi ba gare shi an ce ya rama, to ina kai da ka bari da gangan? Mas'ala ce kwarai akwai dogon bayani akan ta, illa kasancewar dalilan su waɗanda suka ce ba za a rama ba dalilai ne waɗanda suna da ƙarfin gaske akan haka kwarai. Saboda sau da yawa za ka ga mutum ya shagala da wasu ayyukan shi yana kallo sai lokaci ya fita, sannan kawai mutum ya tashi ya ce sallah zai yi. Ato, kuma wannan ka bayyana mawkifinka kenan, ai mu ma haka yitowa muka yi, amma ban bayyana ba menene mawkifinmu. Amma ni ma ina tare da waɗanda suka ce dole sai dai ka tuba ga Ubangiji tabaraka ta'ala, saboda dalilansu suna da gamsarwa sosai. Sai ka karanta matsalar, amma in baka karanta ta ba daga farko har ƙarshe ba yanda za a yi ka iya fahimtar cewa ga dalilan waɗanda iya abin da ya dan bayyana gare ka shi ne za ka iya ganin cewa ina ka karkata. Yanzu kamar misali barin azumi na Ramadan da gangan, cewa mutum idan ya sha azumi da gangan haka kawai an wayi gari Ramadan, kake ɗaukan azumi ba rashin lafiya ba babu laguru ba. Malamai suka ce kafara za ka yi azumi 60, an gane, suka ce sai ka ƙara dai na ramuwa, wannan 60 ɗin na kafara ne. Amma idan ka koma cikin Bukhari akwai hadisi sahihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya sha azumi a cikin watan Ramadan ba tare da wani uzuri ba, manzon Allah ya ce inda zai azumci zamaninsa gaba ɗaya ba zai rama masa wannan azumi ba, ba zai tsaya masa matsayin shi ba. Azumi dai takkasha ba tare da uzuri ba, manzon Allah ya ce iya rayuwarka gaba ɗaya da za ka yi azumi ba zai rama maka wannan ba. Don haka suka ce duk wanda ya sha azumi da gangan ba iya abin da yake kan shi illa tuba ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Duk in ka yi an ce akwai kafara, to da dama-dama, to wannan wanda ya sha azumi da gangan ba maganar kafara, iya kafara shi shine tuba ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. An gane ku? Su kuma jumhurin malamai sai suka ce azumi 60 da zai yi kafara zai yi. To illa kasancewar wannan hadisi yana nuna cewa inda zai yi 60 da ba zai tsaya masa matsayin wannan azumi, tunda manzon Allah ya ce da zai azumci zamaninsa gaba ɗaya ba zai rama masa azumi ɗaya tak da mutum ya sha ba tare da uzuri ba. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabuz zakah, mun tsaya ƙarshen wato babi na 33 kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na 33. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مالن الله يجيكن سكي تشيوا ونن بابي نينا مسمى أبند بابا يكون سانا بياني أوجن زكا باء أحد سكان دبوبي ودن سكين ربي haka kuma ba a hada ba a raba tsakanin dabobin da suke hade. Misali wannan dabobi ne naka a hada suke makiyayin su daya, gugan da ake shayar da su daya, makiyayar su daya, wurin da suke kwana daya. Da kaga cewa lokacin zakka ya zo sai kace to bari in raba su. An gane ko? Ko zakkar ta kankanta to wannan baya halatta. Ko kuma waɗanda suke rabe sai ka hada su, domin in ka hada su hallo akwai nau'in da zakka za ta kankanta akan haka. To shine anan malam ya gina baban cewa ba a hada tsakanin wato dabobi waɗanda suke rabe, kuma ba a raba tsakanin waɗanda suke hade. Wa yuzkaru an salimin wa ibn abdillah ibn umar ali ibn umar radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال حدثنا محمد بن عبد الله وابن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي هو عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني سمامة وابن عبد الله الأنصاري وابن عبد الله بن أنس الأنصاري أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. Wato Abu Bakar wa Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle, wato Sumama ke cewa lalle Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ya bashi labarin cewa Abu Bakar Allah ya kara masa yadda ya rubuta masa takaddar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya farlanta wato kaso wanda yake na zakka, domin akwai takarda ta musamman wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin aka rubuta iya abin da yake gwalgwadon zakka a cikin shi da diya da sauransu. To shine Anas dan Malik Abu Bakar ya rubuta masa wannan takarda ya aika masa. Daga cikin abin da yake rubuce a cikin takardar shine manzon Allah ya ce wala yushimu bainal mutafarriq, ba a hada tsakanin dabobi waɗanda suke rabe. An gane ko? Sai ya ce kuma wala yufarraqu bainal mujtami, ba a hada tsakanin waɗanda suke, wato ba a raba tsakanin waɗanda suke hade, khashiyatus sadaqa, wato dan tsoron zakka. Illar dai anan da ta sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana hada tsakanin dabobin da suke rabe ko kuma raba tsakanin waɗanda suke hade, wato shine jin tsoron zakka. Kenan in har da wannan nihi ne to haramun ne. Shine al-Imam Malik Allah ya ji kansa kamar yanda yake cikin littafin sa al-Muwatta ke cewa ma'anar wannan hadisi kamar misali mutum uku ne, kowane ɗaya daga cikin su yana da tunkiya 40 misali. Kowane ɗaya yana da tunkiya 40, kuma kowanne wurin kiwon sa daban. Da lokacin zakka yayi sun ji labarin cewa ga malamin zakka nan akan hanya, sai su yi shawara ku zo mu hada. An gane ko? Ku zo mu hade su gu daya. Kaga idan suka hade wannan dabobin su gu daya, kai ka kawo 40 taka, ni na kawo 40 tawo, shi ya kawo 40 tashi, a gaba ɗayan wannan dabba 120 tunkiya ɗaya ta za a amsa ita ce zakka. Amma inda kowa zai rike 40 kinsa, kowa tunkiya guda guda za a amsa. An gane ku? Kenan kasancewar, don haka ya ce ba a raba tsakanin, ba a hada tsakanin waɗanda suke rabe, kuma ba a raba tsakanin waɗanda suke hade. ko kuma ya kasance misali mutane ne biyu waɗanda suke tarayya a cikin dabobinsu, ma'ana mun zo mun gauraye dabobinmu suna kiwo, mashayarsu ɗaya, makiyayinsu ɗaya, wurin kwanansu ɗaya, wurin kiwo ɗaya. Lokaci an gane ko misali muna da tunkiya 200, an gane muna da tunkiya 202 misali. Idan muna da tunkiya 202, idan malamin zakka ya zo amsa a cikin wannan tunkiya 202, tunkiya uku zai amsa, su ne zakkar waɗannan adadin dabobi. Amma idan muka raba su biyu, idan malamin zakka ya zo a kowane garke ɗaya zai ɗauka, kenan sun koma biyu, maimakon amshi uku da aka raba su kenan sun zama biyu. To dan haka kasancewar wannan a fassarar da al-Imam Malik ya ma wannan hadisi ya kalli bangaren shi mai dukiya, amma al-Imam Shafi'i yace wannan hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai keɓanta da dukiya ba, hatta da shi malamin da zai karbi zakka, wanda shi kanshi malamin da zai karbi zakka akwai lokacin da in ya hada dabobin zakka za ta yawaita, akwai lokacin da kuma in ya kankanta su idan ya raba su zakka ta za ta yawaita. To dan haka shi kanshi malamin zakka bai halatta ba ya hada dukiyar jama'a gode domin zakka ta yawaita, kuma bai ya halatta ya raba tsakankanin dukiyar jama'a domin zakka ta yawaita, amma shi mai dukiya dan ta kankanta ne yakan iya yin haka. To dan haka kasancewar wannan hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko da mutum ya raba garken shi in dai an gano cewa ga manufarsa, to sai a tursa sashi a karbi zakkar kamar yadda ya cancanta a shar'ance. Wannan shine yake nuna mana haramcin yin wayo domin wato shine tauye wani abu wanda yake na haƙƙin Allah subhanahu wataala, wanda ake kiran shi da alhila, ko kuma wanda jami'i ne wannan alhiyan, wanda akwai littafi na musamman wanda Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa yayi, wanda ake kiran shi izafatul lahfan amma sayyidi shaytan, wanda a cikin sa ya bayyana nau'i-nau'i na wayo da dubara da wasu jama'a suke yi dangane da abin da Allah ya shar'anta musu. An gane ku? To dan haka wannan yana ɗaya daga cikin su kenan, ba a hada tsakanin dabobin da suke rabe, sannan kuma ba a raba tsakanin waɗanda suke hade. Kenan anan duk dabobin da suka kasance a hade, to maganar a raba su don tsoron zakka wannan baya halatta. Amma in dai ba don tsoron zakka ba, to wannan ya halatta a raba su, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana illar cayi khashiyatus sadaqa, wato don tsoron zakka kenan kar ta yawaita ga shi kenan wanda yake mai dukiya. Shi kuma malamin zakka kenan don tsoron kar zakka ta kankanta, domin shi malamin da yake karɓar zakka so yake ta yawaita. Shi kuma mai dukiya idan ya karɓi hudu ba ta shaidan su yake ta kankanta kar ta yi yawa. Babu ma kana min khaliqaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyya. Wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da cewa duk abin da ya kasance na mutum biyu masu gauraya dabobinsu a lokaci guda, ma'ana idan malamin zakka ya zo ya karbi iya abin da yake haƙƙi na Ubangiji tabaraka wa ta'ala, to za su koma tsakankanin su wato daidai wa daida, kowa kenan a ɗauki iya menene gwalgwadon adadin dabobin shi, shine gwalgwadon iya haƙƙin da zai bayar. Wa qala Tawus wa Ibn Kaysan al-Yamani wa Aqwa wa Ibn Abi Rabah, idza alima al-khaliqani amwaluhuma fala yujma'u maluhuma. Wa qala Sufyan wa Ibn Sa'id al-Thawri, la tajibu hatta yatimma li hadha 40 shatan wa li hadha 40 shah. Qala haddathana Muhammad ibn Abdullah wa Ibn Ja'far al-Ansari as-Sa'di, qala haddathani abi huwa Abdullah as-Sa'di huwa Abdullah ibn Ja'far, قال حدثنا محمد بن عبد الله وابن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي هو عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني سمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليبين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية wato Anas da yake cewa Abubakar Allah ya kara masa yadda ya rubuta masa takaddar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya farlanta gulgudu wanda yake na zakka na daga cikin takaddar manzon Allah ya ce wa ma kana bil khalifaini duk abin da ya kasance na mutum biyu masu gauraye dukiyar ko sama da biyu fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyya waɗannan za su koma tsakankanin su wato daidai wa daida an gane ko kafin haka shi bawu da aba suke cewa idan mutum biyu waɗanda suka hada garki kowa ya sani iya gurgudan dukiyarsa to ba maganar a hada su a wajen zakka kenan in malamin zakka ya zo kowa zai karbi iya gurgudan abin da ya kama na zakka a cikin dukiyarsa an gane in kai ka san iya adadin dabobinka ni na san iya adadin nawa suka ce to ba maganar cewa a hada tsakankanin su a ware abin da yake na zakka suka ce kowa sai a lissafa iya nashi sannan sai a fidda zakka kenan su wannan a maganar su ta farko tare da cewa shi a bakin an masa tambaya mutum ne yake da mutum biyu ne suka hada garki ɗaya yana da tunkiya 39 40 ba da ɗaya yana da tunkiya ɗaya yaya za a yi yace malamin gaba ɗayan su sai a hada a hudda zakka in aka hudda in yaso sai a zo a yi lissafi tunkiya ɗaya ce dai za a hudda wannan tunkiya ɗaya sai a yi kudinta in aka yi kudinta sai a kasa kudin kashi 40 an gane ko shi mai tunkiya ɗaya kashi ɗaya zai bada in yaso shi wannan sai ya bada kashi nawa shi kuma sai ya zamanto shi zai bada kudin shi zai dauki kudin kashi 39 shi wannan yana da tunkiya kenan 40 ba ɗaya shi kuma wannan yana da tunkiya ɗaya amma makiyayin su ɗaya garken su ɗaya ma'ana inda suke kwana da inda suke kiwo mashayar su ɗaya kenan in malamin zakka ya zo tutun daga 30 ba daga 40 ba ɗaya ga ɗaya kuma tare da cewa a hada suke kenan zakka ta zama wajibi sun kai nisabi to abinda za a yi sai ya karbi tunkiya ɗaya idan ya karbi tunkiya ɗaya kaga ai ba maganar cewa tsakiya za a raba abinda za a yi sai wannan kudinta za a yi kenan sai a kasa kudin kashi 40 shi wannan sai ya bada kashi kenan 39 shi kuma wannan sai ya bada kashi ɗaya Sufyan ibn Sa'id al-Thawri yake cewa la tajibu hatta yatimma li hadha 40 shatan wa li hadha 40 sha yace zakka fa ba ta wajiba yace sai kowanne daga cikin mutanen da suka gauraye dukiyar su kowanne yana da tunkiya 40 misali kenan kowa sai in ka san shi ya kai nisabi kenan in kai naka ya kai nisabi nawa bai kai ba kenan kai kadai zakka ta zama wajibi akan ka amma ban da ni shi a iya fatawar wato Sa'id wani Sufyan ibn Sa'id al-Thawri misali kai kana da tunkiya 40 ni ina da 30 idan malamin zakka ya zo ɗaya zai karba ni na watun da basu kai 40 ba babu zakka a kaina kenan kai kadai ne aka dauka a naka illa kasancewar abinda wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke tabbatar mana cewa idan kana da tunkiya 40 ba daya ni ina da dai muka zo muka hada to dole zakka za a karba ba maganar sharadin cewa kowa nashi sai ya kai nisabi shine yace fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyya manzon Allah ya ce za su koma tsakankanin su daidai wa daida kenan kowa iya gulgudan dabobin su kenan iya gulgudan abin da za a amsa idan kana da tunkiya 80 ina da tunkiya 20 idan aka karba kenan ni zan ba da kashi ɗaya kai za ka ba da kashi biyu tunda me yasa ka ninka ne babu zakati da ibil wannan babi ne wanda ke bayani dangane da zakka ta raƙuma zakarahu Abu Bakr wa Abu Dharr wa Abu Huraira radiyallahu anhum anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qala haddathana Ali ibn Abdullah wa ibn Ja'far as-Sa'di qala haddathana al-Walid ibn Muslim huwa al-Qurashi qala haddathana al-Awza'i huwa Abdullah ibn Amr قال حدثني ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري عن عطاء بن يزيد هو الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأنها شديد فهل لك من إبل تؤدي صدقتها قال نعم قال فأعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا wato Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yace lalle wani mazaunin kauye ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da hijira an gane ko ma'ana daga kauyen ya tashi yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da yazo ya tambaye shi dangane da hijira ma'ana yana son ya kauro yazo manzon Allah yace masa wai hak kai canka yace inna sha'anaha shadi yace hijira al'amarin ta fa yana da tsanani saboda abu ne mai wahala saboda zaka kaurace ma mahaifarka zaka kaurace ma duk wasu dangi naka kuma zaka kaurace ma wasu abu wanda yake na dukiyarka yanzu misali mutumin da zai hijira a ce daga nan zaka tashi kaga anan mahaifarka ce wanda ka rige ka saba da ita sannan danginka anan suke sannan galibin wata dukiyarka anan take idan ka dauki dukiya wanda ba a iya daukan ta ayi tafiya da ita kamar gonakai da gidaje da sauransu ba kowa ba zai iya jimrewa akan rabuwa da irin waɗannan abubuwa musamman mahaifa shi yasa manzon Allah ya ce masa kai canka lalle al'amarin hijira fa yana da tsanani ba kowa yake iya yin hijira sai namijin gaske wanda a sanadiyar haka ubangiji tabaraka wa ta'ala wasu Allah ya ce makomar su ita ce wutar jahannama me yasa saboda babu uzurin da ya hana su su yi hijira su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina iya wanda Allah ya sauke ma a wannan lokaci su ne mata da kankanan yara da waɗanda suke raunana an gane ku kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa innal ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'ifina fil ard قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من النساء إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا to dan haka kasancewar manzon Allah ya nuna masa hijira al'amari ce wanda take mai tsanani sai manzo Allah ya ce masa fa hallaka min ibilin to addi sadaqataha shin ko kana da raqumma da kake bayar da zakkar su qala na'am yace kwarai da gaske ya manzo Allah yace masa fa amal min wara'i biha yace kuma dai bayan teku inda kake ma'ana ka ci gaba da aikin ka wannan zakka da kake badawa ta raqumma da sauran ayyukan ka na ibada je ka ci gaba sai ce fa inna allaha lan yatraka min amalika shay'a Ubangiji ta'ala ba zai tauye maka wani abu daga cikin ladan ayyukanka ma'ana duk abin da ka aikata zaka samu sakamakon shi a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala kaga anan mai manzon Allah yake nuna masa yana nuna masa cewa fitar da irin wannan zakka zata iya baka matsayi da sakamakon lada wanda ake samun shi da hijira an gane ko dan haka ya tambaye shi wai kana da raqumman da kake bayar zakkar su yace kwarai da gaske manzo Allah yace to koma mazaunin ka can bayan teku inda kake zaune manzo Allah yace ubangiji ta'ala ba zai tauye maka wani abu wanda yake na sakamakon lada akan duk abu ayyukan da kake aikatawa dan yana nuna masa kenan wannan zakka da yake badawa zai samu sakamakon lada irin yanda mai hijira yake samu wannan kenan a kaikaice yana nuna fadala wadda take ta menene wato shine zakka ta raqumma tare da cewa a iya abinda malam ya shigo da hadisin dan ya nuna mana hukuncin zakka a cikin raqumma cewa wajibi ce an gane ko a cikin jinsi na raqumi akwai zakka shine iya abinda malam yake nihi da ya shigo da wannan hadisi dan haka kenan yazo da wancan asar a farko yace an ambata daga Abubakar da Abu Zar wato da Abu Huraira Allah ya kara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da cewa a cikin raqumma akwai zakka shine yace fa inna allaha lan yatraka min amalika shay'a ubangiji ta'ala ba zai tauye maka ba wani abu wanda yake na sakamakon lada. Ga misalin sa can a cikin suratul kitab ko kuma mu ce suratul muhammad walan yatirahum a'malahum, ubangiji ta'ala ba zai tauye musu wani abu wanda yake na sakamakon ladan ayyukansu. Babun man balagat indahu sadaqatu binti makhab wa laysat inda, wato wannan babi ne na musamman, mutumin da wato zakka daga cikin dukiyarsa, ma'ana cikin raƙumansa, ya kai cewa ga iya abinda zai bada ita ce diyar mai naƙuda. Idan aka ce bintu makhab, ita ce taguwar da ta cika shekara ɗaya ta shiga ta biyu koda da kwana ɗaya ne, to ita ta zama wajibi a kansa zai bada. Amma kuma babu yaya zai, shine yace man balagat inda hu sadaqatu binti makhab wa laysat inda, mutumin da wato diyar mai naƙuda ta zama ita ce wajibi a kanshi zai bada daga cikin raƙumansa amma babu ita a garken, to shine zamu ga amsar yanda zai yi a cikin hadisin. Qala haddathana Muhammad ibn Abdullah qala haddathani abi قال حدثني سمامة أن أنس رضي الله عنه حدث أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريدة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة وليست عنده جزعة وعنده شقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجزعة فإنها تقبل منه الجزعة ويؤديه المصدق 20 درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويؤدي شاتين أو 20 درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويؤديه المصدق 20 درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاب فإنها تقبل منه بنت مخاب ويؤدي معها 20 درهما أو شاتين. Wato Anas ke cewa lalle Abu Bakar Allah ya kara masa yadda ya rubuta masa takarda ya aika masa wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya bayyana gwalgwadan wato zakka wadda Ubangiji tabaraka wata'ala ya umarce shi. A cikin takardar manzon Allah ya ce man balagat indahu min al-ibli sadaqatu lijaza'a, duk wanda a cikin garkensa na raƙumma wato jaza'a ita ce ta cancanta zai ɗauka ya bada. Idan aka ce aljaza'a, ita ce taguwa ko raƙumi wanda ya cika shekara huɗu ya shiga ta biyar koda da kwana ɗaya ne, ya zamanto shi ne za ka bada. Sai ya ce walaysa indahu jaza'a, alhali a cikin garken nashi kuma babu irin wannan taguwar. An gane ko? Wadda ta cika shekara huɗu ta shiga ta biyar. Wa inda hu hikka, sai dai kuma a cikin garken nashi akwai hikka. Idan aka ce hikka, ita ce taguwar da ta cika shekara uku ta shiga ta hudu koda da kwana ɗaya, shine manzon Allah ya ce fa inna ha tuqbalu minhu hikka, ita wannan taguwa ita shekara uku wadda ta shiga ta hudu wadda ake kiranta da hikka, manzon Allah ya ce ita za a karba. Wa yaj'alu ma'aha shataini in istaysarata lahu, idan yana da tumaki sai ya bada tunkiya biyu sai ya hada da ita. Au 20 dirhama, ko kuma yayi cikon, wato shine dirhami 20. Misali da malamin zakka ya zo ya lissafa garken ka na raƙumma, sai aka samu cewa iya abin da ya zama wajibi akan ka, zaka bada taguwa wadda ake kiranta jaza'a, taguwar ta cika shekara hudu ta shiga ta biyar. To amma da aka bincika a garke babu irin wannan taguwa, sai aka samu hikka, ita ce taguwa ish shekara uku wadda ta shiga ta hudu koda da kwana ɗaya ne, to me za a yi? Anan shine manzon Allah ya ce sai a karbi wannan taguwa ish shekara uku, sai ka yi ciko da tunkiya biyu, in kana da in babu tunkiya biyu manzon Allah yace sai kai ciko na dirhami 20 an gane ku kenan anan in ma ya cika tunkiya biyu ya hada da wannan taguwa ai shekara 3 ko kuma ya hada da dirhami 20 tare da cewa abin da ya zama wajibi akan shi daman shine taguwa wanda take ai shekara 4 wanda ta shiga ta 5 shine sai yace wa man balaga cikin da husuratul hikka wanda kuma a cikin garken sa ma'ana hikka ita ce ta zama wajibi zai bayar da ita a matsayin zakka kenan taguwa ai shekara 3 wanda ta shiga ta 4 walaysat indahul hikka manzon Allah yace babu hikka a cikin garken nashi wa indahul jaza'a amma akwai jaza'a ita ce taguwar da ta cika shekara 4 ta shiga ta 5 manzon Allah yace fa inna ha tuqbalu minhul jaza'a sai a karbi wannan jaza'a kin an gane ko taguwar ɗan shekara 4 wanda ta shiga ta 5 maimakon da wanda za a amsa ɗan shekara 3 wanda ta shiga ta 4 to babu ita sai ɗan shekara 4 wanda ta shiga ta 5 jaza'i manzon Allah yace wa yu'dihil musaddiqu 20 dirhaman aw shatayn shi malamin zakkar sai ya bashi sai ya masa cikon kenan tunkiya biyu ko kuma ya bashi dirhami 20 kaga a wancan fuska ta farko shi wanda yake da dukiya shi zai ma malamin da yake karbar zakka ciko idan ya bashi wannan taguwa ai shekara 3 wanda ta shiga ta 4 wanda da abinda za a bashi ai shekara 4 wanda ta shiga ta 5 kenan sai ya cika ma mai karbar zakka tunkiya biyu ko kuma dirhami 20 to nan kuma sai ya zamanto shi mai dukiyar an amshi sama da abinda ya dace a amsa kenan shi za a ma ciko kenan wannan adalci kenan nan shine manzon Allah yace shi malamin zakkar sai ya ma mai dukiyar cikon tumaki biyu kenan idan ya karbi taguwar nan shekara 4 ko kuma ya masa cikon dirhami 20 sai yace wa man balaga cikin da hu sadaqatul hikka walaysat indahu illa bintul labu wanda kasancewar hikka ita ce ta cancanta a cikin dukiyar shi za a bayar da ita amma kuma babu ita a wajen shi taguwa ɗan shekara 3 wanda ta shiga 4 ita ce za a amsa kuma babu ita illa bintu labun sai dai diyar mai shayar da nono bintu labun ita ce taguwar da ta cika shekara 2 ta shiga ta 3 koda da kwana 1 ne maimakon da taguwa ɗan shekara 3 wanda ta shiga ta 4 ita za a amsa to babu sai wanda ta cika shekara 2 ta shiga ta 3 manzo Allah yace fa inna ha tuqbalu minhu bintu labun wannan bintu labun kin ita za a amsa taguwa ita shekara 2 wa yu'di shatayn aw 20 dirhama sai ya ma malamin da ke karbar zakkar sai ya masa cikon tunkiya biyu wato ko kuma dirhami 20 sai yace wa man balagat sadaqatuhu bintu labun wa man balagat sadaqatuhu bintu labun wanda kasancewar zakkar shi wato kenan ta zamanto bintu labun ita ce za a bada ma'ana ɗan shekara 2 wanda ta shiga ta 3 wa inda hu shikka amma a wurin shi sai taguwa wanda take hikka babu ita bintu labun kin an gane ku kenan kasancewar babu bintu labun sai dai hikka amma iya abin da ya dace za a amsa ita ce bintu labun manzo Allah yace fa inna ha tuqbalu minhu al-hikka wannan hikkar ita za a amsa wa yu'dihi al-musaddiqu 20 dirhaman aw shatayn shi malamin zakkar sai ya masa cikon wato tunkiya biyu ko kuma dirhami 20 sai yace wa man balaga sadaqatuhu bintu labun wanda kuma zakkar shi ta kai cewa bintu labun ita ce zai bayar walaysat indahu wa indahu bintu makhab babu bintu labun a wajen sa amma akwai diyar mai nakuda ita ce taguwa da ta cika shekara 1 ta shiga ta 2 manzo Allah yace fa inna ha tuqbalu minhu za a karbi wannan wato ita bintu makhadikin wa yu'di ma aha 20 dirhaman aw shatayn sannan sai ya ba malamin zakkar an gane ko dirhami 20 ko kuma tunkiya 2 yanzu misali mutumin da za a amshi kamar bintu labun a wajen shi sai ya zamanto babu bintu labun a cikin garken shi sai jaza'a to malamin zakka idan ya amshi wannan jaza'a cikon me zai masa yawa kamar misali shi abinda za a karba a wajen mai dukiya za a amshi bintu lagu inda ita ce taguwar da ta cika shekara biyu ta shiga ta uku ko da kwana daya to aka bincika a garken babu bintu lagu sai taguwa wadda take jaza'a in aka ce jaza'a wadda ta cika shekara hudu ta shiga ta biyar to malamin zakka idan ya karbi wannan jaza'a cikon nawa zai ma mai dukiya abinda zai masa cikon tunkiya hudu ko kuma dirhami 40 saboda me yasa tsakankanin su akwai wato hikka to yanzu misali in bintu makhada ce za a karba a cikin garken amma sai ya zamanto sai hikka shi ma haka ne kenan tunkiya hudu ko kuma wato dirhami wato 40 to idan ya zamanto kasancewar shi kuma bintu makhada ce za a amsa amma a garken sai jaza'a kenan abinda za a masa ciko za a masa cikon tunkiya shida ko kuma dirhami 60 to haka shine wanzu Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana dan so da yawa za a zo garke wanda ta cancanta sai ya zamanto babu ita to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana hanyar da za a bi a juje wani lokaci malamin da yake karban zakka shi za a mashi ko amma wani lokacin kuma shi zai yi ciko dan kowa duk wani mai haƙƙi so ake a bashi haƙƙin shi iya gurgurdan abinda Allah ya yanka shine za a amsa amma anan in shi mai dukiya yace a ba laifi ya biya bar ma Allah kawai amshi wannan yana neman sakamakon abinda ya karu a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala to wannan ba laifi amma haƙƙin shi ne in an amshi abinda ya wuce a amsa wato sai a masa ciko wannan yana da dan tsawo na za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.